de nos programmes. Et à la prochaine.
This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum. Da fatan an waye gari lafiya. Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na safiyar yau Laraba. Daya ga watan Mayu shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ta farko ga kalin labarai.
Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawari a jiya Talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafah dake kudancin Gaza. ‘Yan tawayen Hutu na ƙasar Yemen sun yi ƙirarin kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar Portugal a tekun Aribiya. A jiya Talata, wani alƙali a birnin New York na Amurka ya tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da raina kotu tare da jin tarasa dala 9,000.
Kanin labaran kenan. Idan muka koma ɓangaren rahotanni kuma, za ku ji irin tanadin da gwamnatin jihar Niger ta yi don bunƙasa harkar noma har ƙasar ta amfana.
Mai noma ba sai ka nera daya ba, za a bashi iri da taki. Idan ya noma a lokacin girbewa zai iya biyan kudin wannan abin a shekara ɗaya ko shekara biyu, ba ya dole yanzu zai biya ba.
Sannan gwamnan jihar Jigawa ya bayyana irin tasirin da yaki da cin hanci zai iya haifarwa ga al'umma bayan nazari akan mummunar tasirin cin hanci a al'umma.
Cin hanci ba karamin matsala bace, domin za a ga shi kawai harkar cin hanci za ta sa mutum daya ya ɗebi abin da mutane 100 ko 50 ko 70 za su amfana.
Sai kuma shirin baki mai yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyi na shirya kuma zai gabatar. Kuma wannan makon akala shirin ya karkata ne akan tattaunawar da muryar Amurka ta yi da wasu gwamnonin arewacin Najeriya da suka halarci taron zaman lafiya a cibiyar nazarin zaman lafiya dake birnin Washington DC. Amma fa duk wannan sai bayan mun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi alƙawari a jiya Talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafah dake kudancin Gaza ba tare da la'akari da ko akwai yarjejeniya da Hamas ta tsagaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ba. Tunanin cewa za mu dakatar da yakin tun kafin mu cimma dukkan burinmu bai ma taso ba. Za mu shiga Rafah kuma za mu kawar da bataliyoyin Hamas a can, ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya, don cimma cikakken nasara. Abinda ofishin Netanyahu ya nakalto shi yana faɗa kenan a wata ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su. Netanyahu ya ce ya zama wajibi sojojin Isra'ila su shiga Rafah domin fatattakar Hamas da ta kai hari a cikin watan Oktoban bara da ya sanadin mutuwar mutane 1,200. Har-harar ramuwar gayya da Isra'ila ta kai a Gaza ya kashe fiye da mutane 34,500. Wajen silisi bi na mamatan mata ne da yara, a cewar ma'aikatar lafiya ta Gaza. ‘Yan tawayen Hutu na ƙasar Yemen sun faɗa a jiya Talata cewa sun kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar Portugal a wani hari da jirgi mara matuƙi ya kai a tekun Indiya. An kai wa jirgin na MSC Orion hari a ranar Juma'a a wuri mai tazarar kilomita 600 daga gabar tekun Yemen, lambarin da ke nuni da cewa ‘yan Hutun ko kuma masu ɗaukar nauyinsa Iran na iya kai hari a har cikin tekun Aribiya. Kakakin sojan Huti ya haya sari ya yi ikirarin kai harin da safiyar jiya Talata, amma bai bayyana dalilin da ya sa aka ɗauki kwanaki kafin ƙungiyar ta amsa kai harin ba. Labarin yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jiya Talata, wani alƙali a birnin New York na Amurka ya tuhumi tsohon shugaban ƙasar Donald Trump da raina kotu tare da cinsa tare da dala 9,000 saboda karya umarnin alƙali na hana shi caccakar mutanen da za su iya zama shaidu a shari'ar da ake masa. Alƙalin kotun kolin New York Juan Merchan ya yi watsi da ikirarin da shugaban ƙasar na 45 na cewa yana mayar da martani ne kawai ga sukar siyasa da ake masa lokacin da ya cecceki wasu manyan shaidu biyu a shari'ar. Michael Cohen, wanda ya taɓa zama lauyansa kuma mai gyaruta a siyasance da tauraruwar fina-finan batsa Stormy Daniels, Machant ya bayyana ikirarin Trump na sake wallafa kalaman da magoya bayansa suka yi a dandalin sada zumuntansa ba su kai ga karya umarnin hana shi magana ba a matsayin tumbele da shirme.
To kafin Hafiz ya karanto mana sauran labaran zamu bude taskar rahotanninmu daga nan Amurka. A ci gaba da kawo muku tattaunawar da Hafiz Abdullahi yi da gwamnan jihar Niger yayin ziyarar aikin su a nan birnin Washington DC. Hafiz ya yi mishi tambaya akan ko za su sayarwa manoma takin zamanin da suka tanada kusan 2000 ne ko kuma rabawa za su yi kyauta, sai ya ce.
Karatun da muka yi na noman nan kwanan nan mun lura cewa gwamnatin da suka shuɗe tun daga farkon Najeriya in sun kawo wannan tractors in sun bayar sayarwa yake yi. To saboda haka mun kafa kamfani da zai hada hannu da wannan manyan kamfanonin Amerika don su sa ido ma wannan abin. Talaka yana so ya mashi noma, za a je a gyara mashi fili yanda yake so, a yanda ya kamata ya shuke da irin abin da yake so ya shuke. Akwai kala-kala kayan noma na wannan injin da zai nuna inda za a yi da shi. So da haka ba za a raba wannan injin nan, ba za a yi aiki da su ne. Kuma inda za a dinga gyara su, inda za a dinga service din su, yanda za a dinga lura da su, duka yana cikin tsarin da aka kawo wannan kamfanin da aka hada hannaye aka gina. Bayan haka mai noma ba sai ka naira daya ba, za a bashi hadda iri, za ba shi da taki. Idan ya noma a lokacin girbewa zai iya biyan kuɗin wannan abin a shekara ɗaya ko shekara biyu, ba ya dole yanzu zai biya ba. To kuma irin da muke kawowa, inda kake noma hekta ɗaya kake samun ton guda ɗaya ko biyu ko uku, wannan daga 6 zuwa 8 zuwa 10 ne. So da kan masu noman manoma za su yi arziki insha Allah da wannan dabara da muka rodo shi.
To mai girma gwamna, akwai wasu rahotanni da suke cewa wasu masu fila yana korafin cewa gwamnatinka kamar tana musu karfa-karfa haka, domin an bujiro da aiki sun ga kawai an zo ana share filayensu ba tare da takamaimai an biya su wata diya ba. Me zaka ce dangane da haka?
Na farko, ba wanda aka makarfa karfa aka ba filin shi. Kuma wannan abin da ke ciki, gwamnati tana da filaye nata da ba iyaka, muna kiran shi government reserve. Reserve din nan kuma gwamnati tana da shi ne, yana kundin tsarin kasar Najeriya. Wayansu na gwamnatin tarayya ne, wasu gwamnatin jiha ne. Kuma wayannan reserve din, akwai forest reserve a cikin su, akwai kuma grazing reserve a cikin su. To noman da muke so mu yi ba wai noma kadai na hatsi ba, akwai noman dabba, akwai noman kifi, to akwai noman itatuwa ma. To a wayannan wuraren muka duba cewa bari mu fara yi su gani. Bayan haka kuma muna nan muna magana da masarautu gabaki daya, sun ba mu hadin kai filaye da yake na masarauta ne, na kuma mutanen da suke so a yi noma da su ne, wanda da duk yanda za a yi shekara so dai zai yi noma. In kuma ya yi noman ma a kila a cikin yana da hekta kamar ce guda 100, da ke zai noma hekta guda 2. To wannan tsarin da muka kawo, za a samu a noma wannan hektan gabaki daya guda 100 din, sannan kuma duk abu dadin da yake so shi amfani da shi za a bari amfani da shi. Fili nashi ne ba karba ba hannun shi, noma ne ko aiki a ciki. Saboda ko an noma mashi ko ba noma mashi ba, shekara zai kare ba abin da zai noma a ciki.
Ko me kuke son cimmawa tunda kun dauko gagarumin aiki na wannan noma inda ku share filaye da yawa, me kuke so ku cimma?
Muna so mu nuna ma al'umman mu cewa, da especially yara kamar yara samari, yanzu cewa noma nan ne arziki take. Muna so kowa su iya tsayawa tsayin kansu ba tare sun jingina ko da gwamnati ba, saboda harkan dan adam da ke Najeriya kadai a yanzu, idan an lissafa da kyau ko ba da kyau, ba za a samu tun adadi mutum miliyan 300. Wannan mutum miliyan 300 kuma a cikin kashi 100, kashi 70 duka samari ne da ƴan mata. To wayannan mutanen suna buƙatar abinci. Yaya za a yi a ce ana cire kuɗin Amerika dala biliyan 10 a shekara ana shigo da abinci Najeriya? To muna so wannan kuɗin da ake fitar da ita a gwamnatince a daidaita ciki, a ƙarfafa noma, sannan kuma kamfanonika da suke inganta kayan noma su zo su ma fara tada su don a samu waraka a ƙasar.
Kunan jihar Niger Muhammad Umar Bago kenan a wata tattaunawa da Hafiz. Muryar Amurka ake saurare kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Ga kashin labaran duniya na biyu.
Kasar Kenya ta fara samar da ruwa ga al'ummomin da ba su da shi a zahiri daga iska. kamfanin Magic Water yana amfani da na'urar da aka kera a India wacce ke zakulo turiri daga iska ta amfani da matatar lantarki. Da wannan fasahar ana iya samar da ruwa kimanin lita 500 a kowace rana a yankunan da ba su da ruwa. Samun ruwa mai tsafta yana da wahala ga mutanen da ke zaune a yankunan da ke fama da rashin ruwa saboda sauyin yanayi da kuma yawan fari, inda magudanan ruwa da koguna suke yawan bushewa, wanda hakan ke haifar da kalubale ga iyalai da ke kokarin rayuwa. Wacce ta kafa Betty Kogi ta ce injinan generator na iya samar da ruwa har lita 500 a rana.
Drought season are becoming quite regular, and the whole purpose for these systems is.
Ta ce lokacin rani na zama kusan koyaushe, kuma manufar wannan tsarin dungurungum ita ce ba da dama ga al'ummomi su samu ruwan sha mai tsafta ba tare da dogaro ga hanyoyin samun ruwa na yau da kullum ba. Don haka a yankunan da idan rijiyoyin burtsatsai suka shanye ko gunan wucin gadi suka kafe, al'ummomi za su iya samun tsaftataccen ruwan sha. A halin da ake ciki kuma, jiya Talata shugaban kasar Kenya William Ruto ya tura sojoji domin kwashe duk wanda ke zaune a yankunan da ke fuskantar hadarin ambaliyar ruwa. Tambayin da mutane 170 suka mutu a cikin watan Maris da ya wuce, yayin da mamakon ruwan sama ya mamaye kasar. Ruwa na lokacin damuna da yanayin El Nino ya tsananta ya barnata kasar ta gabashin Afirka, inda ruwan ya mamaye kauyuka tare da yin barazanar sake yin barna a makonni masu zuwa. A wani al'amari mafi muni wanda ya sanadin mutuwar mutane kusan 50 da suka hada da yara kanana, wata madatsar ruwa ta wucin gadi ta fashe a yankin Rift Valley kafin wayewar gari a ranar Litinin, inda ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da laka suka zubo suka mamaye duk abin da ke kan hanyar da suka biyo.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, bayan kammala taron da gwamnonin nan na arewacin Najeriya suka halarta a cibiyar nazarin zaman lafiya da ke nan Washington DC, na tuntubi gwamna Umar Namadi na jihar Jigawa, inda na fara da masa tambaya akan irin guzirin da za su koma gida da shi, la'akari da cewa wasu 'yan Najeriya suna korafin cewa sun kashe makudan kuɗi a wannan tafiya. Ga abin da yake cewa.
Dama ai alhamarin tafiya kashe kuɗi ne, kuma ita harkar gwamnati ai harka ce ta yadda za a yi a kyautata al'umma. So ba harka ce ta a ci riba, harka ce ta yadda za ka yi a taimaki jama'a. So abin ku da muka zo yi nan domin ya taimaki al'ummar mu ne. Na farko, kamar yadda na faɗa, mun zo mun koyi waɗansu dabaru ne yadda za ka inganta rayuwar mutanenka ta hanyar inganta tattalin arziki, haɓaka tattalin arzikin jiharka da amfani da abubuwan da Allah ya hore maka a jiha. Mun yi maganganu akan harkar noma sosai ƙwarai da gaske. Wannan harkar noman da muka maganganu kuma sun ba mu irin dabaru da ake da sauransu. Yanzu kamar ni kawai na dawo daga kasar Ethiopia ne saboda harkar noman alkama, muka zo da mutane na muka koyi waɗansu dabaru, kuma yanzu zamu je mu aiwatar da waɗannan dabarun. Da muka dawo nan sai muka sake samun ƙarin waɗansu fasahohi wanda yake idan muka hada su a wannan, mun tabbatar cewa za su taimake mu wajen inganta harkar al'amarin noma da kuma yadda zamu taimaki al'ummar mu a cikin irin harkar noma din. Wannan kuma zai sa mu haɓaka tattalin arzikin jiha kuma mu ci gaba da so waɗannan abubuwan da muka zo yi alfanun da muka samu ya fi kuɗin da muka kashe a zuwan wannan gurin.
Najeriya matsala ɗaya da ta yi mata fafutu ita ce matsalar cin hanci. Waɗansu suna da ra'ayin cewa idan har aka iya shawo kan matsalar cin hanci a cikin gwamnati, to kusan za a iya cewa karanta kafa an yi maganin dukkanin wata matsala, hatta matsalar tsaro da ake samu ana alaƙar da ita wannan matsala.
Gaskiya ne, cin hanci ba ƙaramin matsala ba ce, domin za ka ga shi kawai harkar cin hanci za ta sa mutum ɗaya ya ɗebi abin da mutane 150 ko 70 za su amfana. Mu da abin da muka ɗauka shi ne ita wannan matsala ta cin hanci, shugabanci yana da amfani a cikin wani abu. Idan shugaba ya tsaya ya ga cewar shi ne misali, shi ne kamata ya zama mudubi, shi ne kamata kowa ya ga cewar yana yin abin da yake daidai. So idan shugaba ya tsaya abin da yake daidai, kowa ji tsoron yin abin da yake ba daidai ba. So mu a matsayinmu kamar yadda muka yi dukkan gwamnonin nan guda 10 da muka zo nan, dukkan mu sababbi ne. Kuma ina tabbatar miki da cewa babu wani shigo wannan harkar domin ya nemi kuɗi. A'a, mun shigo ne domin mu bada tamu gudunmuwar domin taimakawa al'ummar mu. Saboda haka ina ganin idan Allah ya taimake mu mu a matsayinmu na shugabanni muka tsaya muka jajirce muka ba da misali, to insha Allah za a rige waɗannan harkar wannan matsala cin hanci. Idan kuma Allah ya taimake mu aka rige ta daga jahohi, idan ta tafi saman ma abin zai ragu insha Allah.
Rabbi kana da yi idan aka yi amfani da irin wannan dabarar a sauran jihohin da suke fama da matsalar tsaro.
Domin abin da nake faɗa shi ne, mu ai muna da traditional system, akwai mai anguwa, akwai bilama, akwai hakimi, akwai sarki. Su idan aka yi amfani da waɗannan mutanen, duk mutumin da ya shigo sabo mai anguwa ya san shi. Su idan an yi wucin an ga tafi abubuwan da yake ba daidai ba ne, za a gaya wa bilama, bilama zai gaya wa hakimi, hakimi zai gaya wa sarki, sarki zai gaya wa gwamnati. So waɗannan wani intelligence ne, information ne da ake ɗauko shi daga ƙasa. Idan an yi amfani da waɗannan abubuwan, kamar yadda na faɗa, mutanen da suke harkar nan, mutanen da suke wannan gurin, so idan aka yi amfani da su, ni ina ganin insha Allahu Rabbi za a samu nasara, kuma za a samu sauƙin waɗannan abubuwan.
Gwamna Umar Namadi na jihar Jigawan Najeriya kenan a wata tattaunawar da na yi da shi a nan Amurka. Kada a sha'afa muryar Amurka yake saurare daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. Sannan za a iya sauraron mu a Niger a tasharar VOA Africa mita 200.5 zangon FM. Sannan a duk sa'a da ake so ana iya zuwa adireshinmu na yanar gizo a www.voahausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Kazalika ana iya bibiyar mu a adireshinmu na Facebook, X da Instagram. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 1:16 na dare. Ga shirinmu da gaba.
Baki mai yanka wuya. Jama'a assalamu alaikum. A cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku tattaunawa ta musamman da gwamnoni 7 na arewacin Najeriya da suka kawo ziyarar aiki a nan Washington DC. A zaunin namu na farko da ya mai da hankali kan kalubalen tsaro, muna tare da gwamnan jihar Katsina Dikurata, da na jihar Kaduna Obasani, da kuma gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal. Ku biyo mu a cikin shirin. Ba kuyayyen abu bane cewa Najeriya tana fama da manyan kalubale musamman a bangaren tsaro da tattalin arziki da dai sauransu. Sai dai abinda mutane ke son sani shine shin me shugabannin da suka zaba suke yi domin shawo kan wannan kalubalen. Yanzu haka a ɗakin gabatar da shirye-shiryen namu, muna tare da gwamnonin wasu jihohin Najeriya domin sanin abinda suke yi don shawo kan waɗannan kalubale. Daga cikinsu akwai gwamna Dikurada na jihar Katsina, wanda kuma shine shugaban dandalin gwamnonin arewa maso yammacin Najeriya. Haka kuma muna tare da gwamna Obasani na jihar Kaduna, wanda kuma tsohon dan majalisa ne a majalisar dattawan Najeriya. Sai kuma gwamna Dauda Lawan na jihar Zamfara, wanda shi kuma ba bako bane ana Amurka, kasancewar yayi aiki a ofishin jakadancin Najeriya da ke nan Washington DC. To muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan shirin.
Assalamu alaikum.
Haka kuma muna tare da wasu ƴan Najeriya mazauna nan Amurka a cikin wannan zaurin namu, waɗanda za su gabatar da tambayoyi kai tsaye ga bakin namu. Muna yi muku barka da shigowa a cikin wannan zaurin. To idan na fara da kai gwamna Dikurada, abu ne da kowa ya sani idan za a yi maganar Najeriya, to abu na farko da ke zuwa zuciyan ƴan ƙasar ko kuma jama'a shine wato rashin kalubalen tsaro da ke addabar jama'a. Kwanan nan mai baiwa shugaban Najeriya shawara kan sha'anin tsaro Nuhu Ribadu ya gabatar da wani jawabi inda ya bayyana cewa kusan gwamnati ta shawo kan matsalar tsaro a Najeriya, har yake cewa ba sauran wani mutum ko ɗaya da ke hannun ƴan ta'adda. Ya kuka ji wannan kasancewar, kowa na son ya ji wannan labarin kamar abin farin ciki ne cewa an sami nasara, shin ya kuka ji da wannan labarin?
To a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi, kamar yadda kai bayani cewa an samu sauki na matsalar tsaro a arewacin Najeriya, gaskiya ne ba gaskiya bane ba, amma saukin da aka samu bai kai matsayin da za a ce ba sauran wani mutum a hannun ƴan ta'adda. Mu da muke jihohin nan mun san halin da ake ciki a matsalar tsaron nan, kuma bakin gwargwado lokacin da muka shiga gwamnati mun yi kokari kwarai da gaske na ganin ya zamu mu jawo da mutanen da abun ya shafa cikin wannan aikin na tsaro domin sani da cewa jami'an tsaron da gare mu ba su isa da wadatar da za su iya wadace duka ƙauyukan da gare mu a garuruwan mu dan haka muka ga cewa ƴan ƙauyukan ne ya kamata mu dauke su mu horar da su mu sa su cikin harkar tsaron nan domin su taimaka ba conventional security da muke da su a ƙasar nan wanda mun yi wannan mun kaddamar da su wajen wata bakwai da ya wuce a jihar Katsina suna gudanar da ayyukansu sannan duk kayayyakin da ya kamata mu ba su bakin gurgudan abin da hukuma ta amince mu iya ba su domin su gudanar da ayyukansu mun ba su kuma suna aiki da jami'an tsaron nan kusan a jihar Katsina zai iya cewa kashi 60-70 na matsalar tsaron da muke da ita a jihar Katsina mun samu saukinta matsalar da muke fuskanta da ita yanzu shine kan mai uwa da wabi saboda an matsa ma yan ta'addan nan ana kai musu hare-hare yau da gobe so su ma abin da suke mana sai su je ƙauyukan da ke kusa da daji sai su kai kan mai uwa da wabi su kashe na kashewa su kona gidajen mutane da dukiyoyin su ruga so wannan shine matsalar da muke to da kaga an kai haka to dan ta'adda yana nuna ma al'umma cewa so yake gwada mu jama'a da hukuma cewa muna nan jikin mu bai sanyi ba amma kuma su sun san abin da suke ji kuma in ka tambaye mutanen da ke wannan ƙauyukan su sun san irin kokarin da gwamnatoci suke yi wajen kawo ƙarshen matsalar tsaron nan muna dai fata cewa ba da dadewa ba wannan dauke-dauken mutanen kashe al'umma ba dalili ko da dukiyoyinsu zai zo ƙarshe da amincewa Allah idan muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin da mu da jami'an tsaron nan namu in muka ci gaba da haɗin gwiwa tsakanin wannan jiha da wannan jiha domin in ne aiki in Zamfara ba te ba ko Kaduna ba te ba ko Sokoto ba te ba kamar aikin Babangiwa ne amma sa'ar da muka yi duka gwamnonin nan mun haɗa kanmu muna yin aiki iri ɗaya kuma muna tallafa ma junanmu wajen gudanar da kawo ƙarshen matsalar tsaron nan a jihohinmu.
Na'am, to a gwamna Uba Sani kwanan nan za a ce jihar Kaduna ta shiga kanun labarai sosai musamman saboda sace-sacen ɗalibai na baya-bayanan na kuriga da aka yi da sauransu. A nan waɗanne irin matakai kuke ɗauka domin ganin kun kare makarantu ta yadda abin bai shafi sha'anin samar da ilimi ba?
To alhamdulillah kamar yadda kai magana ko shi kanshi maganan ɗaukan yara da ake na makaranta ɗin ka kula za a ga cewa a tarihin ƙasarmu na Najeriya wannan kusan shi ne na farko da za a ce cikin kwana 16 da dan Allah yaran mu sun dawo gida kuma wannan abu ya samu abu ne saboda yadda muka tsatsayin da ka ganin cewa mu a jihar Kaduna mun haɗa kai da jami'an tsaro wato na sojoji da 'yan sanda da kuma ma su SSS don mu tabbatar cewa mun kare makarantunmu ko da aka ɗauki yaranmu mun yi ɗakin ƙoƙari mu ga cewa me zamu mu tabbatar da cewa cikin ƙanƙanin lokaci an da yaran nan to zan iya tabbatar maka cewa kamar da shi gwamnan Katsina ya faɗi duk jihohin da ke arewa mafi yamma muna ƙoƙarin mu tabbatar da cewa mun kafa wato jami'an tsaro masu zaman kansu a jihar Kaduna mun ɗauki kamar 7,000 kuma mun horar da su mun sa su ta ƙarƙashin sojoji da 'yan sanda to ganin haka ne ma ya sa ko da aka ɗauki yaranmu cikin ƙanƙanin lokaci muka tsatsayin da kamar ga cewa an dawo da su na ɗaya kenan na biyu kuma kamar yadda ka sani harkar tsaro wani abu ne wanda dole muka tsatsayin da kamar ga cewa mun yi tsaya mun samu local government chairmen wanda suke tare da al'umma da kuma sarakuna da malamai da matasa domin su jami'an tsaron nan ba su yi aiki sai an taimaka musu ga waɗanda suka san irin wadajukan da muke da su kuma kamar da gwamnan Katsina ya faɗi mu Kaduna da Zamfara da Katsina muna da border so abin da muke shine mu tabbatar da cewa duk abin da ake a wani jiha suna gaya mana domin mu haɗa kanmu mai ake nan tare amma babban nasara da muke samu shine mun tabbatar da cewa al'ummarmu da suke karkara ko kuma suke ƙauyuka mun zauna da su da sarakuna da malamai domin su harkar tsaro kamar yadda ka sani harka ne wanda dole kowa sai sa hannun shi ba jami'an tsaro ba amma a yau din nan haka zan iya tabbatar maka cewa da yardan Allah ana samun sauƙin rashin tsaro a yankunan mu gabaki ɗaya.
To bari mu dawo ga gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawan. Akwai rahotanni da ke cewa 'yan bindiga sun dora haraji kan wasu mazauna yankunan jihar ta Zamfara. Za a iya cewa matsalar ta kai har watakila sai jama'a sun samu a kansu mafita kenan.
Kamar yadda ka sani, mallar tsaro kusan ta wuce shekara 10 mun same ta ne a jihar Zamfara, amma da ikon Allah mun tashi haikan mu tabbatar da cewa mun cece al'umma, kuma muna bakin kokarin mu tabbatar da cewa an samu zaman lafiya a jihar Zamfara, wanda mun bullo da hanyoyi daban-daban na tabbatin cewa kusan kowace karamar hukuma akwai mutane wanda suke kula da wannan wurare. Abinda ka faɗa haka ne, akwai wurare daban-daban inda 'yan ta'addan nan sukan ɗora ma al'umma haraji cewa sai sun ba su kuɗaɗe kafin su bar su yi noma. Wannan gaskiya ne, to amma mu kuma a tsaye muke mu tabbatar da cewa duk inda muka samu labari akwai irin wannan abubuwa, mun yi abin da ya kamata, mun tura jami'an tsaro don su tabbatar da cewa sun kare al'umma kuma sun hana wannan haraji da ake ɗora. Wannan akai muke, kuma za mu ci gaba da yin wannan abu da ikon Allah har sai mun samu zaman lafiya a jihar Zamfara.
Masu saurare, saboda karancin lokaci a nan za mu dasa aya, sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku ci gaban wannan tattaunawa. Godiya ga abokan aiki Haruna Shehu Maraban Jos da Grace Oyelugbe, dukkan waɗanda suka taimaka wajen samun nasarar tattaunawar, sai kuma Dadi Balawi da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyina ke muku sallama daga Washington DC.
An gaishe ka na Sanyina. To kafin mu karkare shirin, ga Hafiz ya sake dawowa da labarai, amma wannan karin a taƙaice.
Aisha ga labaran a takaice. Prime Minister Israila Benjamin Netanyahu ya yi alkawari a jiya Talata cewa za a kai mamayar soja a yankin Rafa da ke kudancin Gaza ba tare da la'akari da ko akwai yarjejeniya da Hamas ta tsakaita wuta da kuma sakin mutanen da aka yi garkuwa da su a Gaza ba. Tunanin cewa za mu dakatar da yakin tun kafin mu cimma dukkan burin bi mata su ba, za mu shiga Rafa kuma za mu kawar da bataliyoyin Hamas a can, ko da yarjejeniya ko ba yarjejeniya, domin cimma cikakken nasara. Abinda ofishin Netanyahu ya nakalto shi yana faɗa kenan a wata ganawa da iyalan waɗanda aka yi garkuwa da su. Yan tawayen Houthi na ƙasar Yemen sun faɗa a jiya Talata cewa sun kai hari kan wani jirgin ruwan dakon kwantena mai ɗauke da tutar ƙasar Portugal a wani hari da jirgi mara matuƙi ya kai a tekun Indiya. An kai wa jirgin na MSC Orion hari a ranar Juma'a a wuri mai tazarar kilomita 600 daga gabar tekun Yemen, lamarin da ke nuni da cewa 'yan Houthin ko kuma masu daukar nauyin sa Iran na iya kai hari har can cikin tekun Arabia. A jiya Talata, wani alkali a birnin New York na Amurka ya tuhumi tsohon shugaban kasar Donald Trump da raina kotu tare da cinsa tare da $9,000 saboda karya umarnin alkali na hana shi caccakar mutanen da za su iya zama shaidu a shari'ar da ake masa. Alkalin kotun New York Juan Merchan ya yi watsi da ikirarin da shugaban kasar na 45 na cewa yana mayar da martani ne kawai ga sukar siyasa da ake masa lokacin da ya cecceki wasu manyan shaidu biyu a shari'ar. Kasar Kenya ta fara samar da ruwa ga al'ummomin da ba su da shi a zahiri daga iska. Kamfanin Magic Water yana amfani da na'urar da aka kera a India wacce ke zakulo turiri daga iska ta amfani da matatar lantarki. Da wannan fasahar ana iya samar da ruwa kimanin lita 500 a kowace rana a yankunan da ba su da ruwa. Samun ruwa mai tsafta yana da wahala ga mutanen da ke zaune a yankunan da ke fama da rashin ruwa saboda sauyin yanayi da kuma yawan fari, inda magudanar ruwa da koguna suke yawan bushewa, wanda hakan ke haifar da kalubale ga iyalai da ke kokarin rayuwa.
Masu sauraro shirin namu kenan na safiyar yau Laraba 1 ga watan Mayu na shekarar 2024. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, sai Dadi Balawi da ya shirya kuma ya bada umarni, sai ma wanda ya kula mana da na'ura Mr. Charleston, ni Aisha Mu'azu ake cewa wani lafiya. Ma'asala.